Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da saki saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin zamantakewa na tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki don samun mafita kan batutuwa da matsaloli da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jagorantar shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba irin illar da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ke lalata tarbiyyar matasa da janyo rikice-rikice da tashin hankali da samar da komo baya a fannoni da dama na rayuwar al'umma da walwalarsu. Shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya kasance babbar matsala wa Najeriya. Duba da irin matsaloli na tsaro da kasar ta yi shekaru da dama tana fama da su, kuma har yanzu kusan a iya cewa lamarin sai ƙara ƙazanta yake yi. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ƙwayoyi da aikata laifuka ya ruwaito cewa mutane fiye da miliyan 31 ne masu shekaru tsakanin 15 zuwa 64 ne ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Wanda rahoton ya ce ya sanya kasar a sahun gaba na kasashen da ke da yawan masu shan ƙwayoyi a Afirka ta yamma. Hajiya Aishatu Muhammad Sani ta ce matsalar shaye-shaye ya sanya yara matasa shiga fitine-fitine da sace-sace a unguwa.
Gaskiya shaye-shayen ƙwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki. ƴaƴanmu da na musulmai da na kiristan sun fada shaye-shaye. Muna so kuma gwamnati ya kamata ta sa hannu, ni ina ga a gani na talauci ne da rashin aikin yi. Da za su samu ayyukan yi, ina ga shaye-shayen nan ba za su rinka yin shi ba, kuma a jawo su a jiki. Wani lokaci kyamansu da ake yana dada lalata su, don ana jan su suma a jiki ana zama da su. Wani zai faɗa miki dalilin shigan shi wannan shaye-shayen, wani ma bai sani ba ake bashi. Abokai sai a je a sa a cikin drinks a bashi, daga nan ya ji dadin sha, ko a ce zai dauke maka damuwa, to ba zai dauke maka damuwa ba, sai dai ya jefa ka a cikin damuwa. To daga nan in kuma hankalinka ya gushi ba abin da ba za ka iya aikatawa ba. To wasu kuma ba su da kuɗin da za su yi shaye-shayen, sun saba da shaye-shaye, daga nan sai su fada shaye-shaye, sace-sace, in sun rasa abin da za su sata sai su kirkiri fada. Ko musulmi ko kirista ka ga yana shaye-shaye, ja shi a jiki ka hana shi, baka san wanda zai duba naka ba.
An ce har mata ma yanzu sun fara shaye-shaye, har ma matan aure.
An ce har matan aure, amma muna bakin ciki da irin wannan iyaye da shi. Kai ka sha, ta yaya za ka hana ɗanka? Zai ɗauka abu mai kyau ne, ya ga maman shi na sha ko baban shi na sha, to zai ɗauka abu mai kyau ne. To babban illa ne iyaye su tashi daga baccin da suka yi a farka. Mu iyaye mu fara gyara kanmu, mu ki abin shaye-shayen nan, bari ƴaƴanmu su sha.
Yanzu wani irin illa ne za ki kwatanta cewa wayannan shaye-shaye sun haifar, musamman inda kike zaune?
Musamman inda nake zaune shaye-shaye ya haifar da barna mai yawa. Don haka kurun sai ki ga yara sun dauki, sai Allah Allah suke irin dan sabani ya hada da wani ko su a tsakanin su, sai ki ga mutum ya dauki makami yana kokarin ya dafa wa dan uwan shi, sai daga baya ya kashe dan uwan shi ya da yana digirat a zo a kama shi. To kin ga shaye-shaye ya haifar da illa su isu ma a tsakanin su ƴan shaye-shaye, bare kuma suna jin dan fituna kadan, wannan sun samu kaman karfin gwiwa kenan da zai sa su fada ma mutane ko sata kayan mutane a kasuwanni, to wannan ba alkhairi bane. Muna bakin ciki da irin wannan. Ga ƴan uwanmu malamai su ne iyayen al'umma, in iyaye sun yi nasu a cikin gida, malamai kuma za su yi nasu a waje. Da mu kuma iyaye, ko kana gani ko dan waye ko dan kirista ko dan musulmi, ka ganshi anya ba sai ka san shi ba, dana kowa ne, ba wanda ya san wanda zai mora sai Allah. To ka sa ya gyara, ko bayan ranka Allah zai kawo mai gyara naka in Allah ya yarda.
Madam Florence Rinsu ta ce matsalar shaye-shaye yana ci musu tuwo a ƙwarya.
To wallahi a takaice a Najeriya gabaki ɗaya shaye-shaye ya riga ya ci mana a ƙwarya. ƴaƴanmu da yawa sun ga su shiga jeje, mazajenmu sun lalace, gida ƴan mata sun shiga shaye-shaye. Roƙonmu shine Ubangiji Allah ya ba ma gwamnatinmu zuciya ta tausayi.
Ana maganan gwamnati, ku iyaye ne kuke yi domin tabbatar da cewa yaran ku ba su shiga shaye-shaye ba kafin ma ku nemi gwamnati?
To gaskiya, tabbas da gaskiya kam, ya kamata mu fara daga kan gida. Mu iyayen mun yi sakaici. Roƙona shine iyaye, kowa da musulma da krista, mu tashi. Babban makaranta dai ya fara daga kan mu iyaye mata. idan mace ba ki tsaya da kan tsayawa kina jin kunne kina sa ido kuma kina addu'a akan gwiwanki roƙon Allah da kuma tarbiya ma ƴaƴan nan ba to wallahi ba mai gyara mana ƴaƴan so na roki mata iyaye da maza mu tashi domin ubangiji ya taimake mu ubangiji kuma zai taimaka
amma ya zuwa yanzu kina ga wannan shaye-shaye yayi barna a cikin al'umma kuwa
barna kan tayi domin yawanci kika je sakai tubi wata ga ƴaƴan mu kin gansu akan titi suna magana su kade sun zare a gidan ma mu iyayen ma wayansu yana suna dukan musu kwashi kudi su kwaci abinci su je su saida dai ta babban ta'adi yara sun bar makaranta sun ci kudi sun da sun zauna maka a gida ba makaranta
Shiko kamarar Bello Dauda Gana matashi dan gwagwarmaya yace rashin dakile shigo da miyagun kwayoyin shine ummul aba'isan barnar da shaye-shayen kwayoyi ke haddasawa
wannan shaye-shaye ya zamanto sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
eh akwai sakaci na gwamnati a cikin wannan abu na ba da kofa dama da su masu sai da kayan mayan suke sai da shi in yau aka ce ba mai siyarwa ai ba za a samu mai sha ba wannan shine gaskiya na biyu ita gwamnati ya kamata ta tashi ta tsaya tsayin dakanta ta yi maganin wannan abin a dinga fadakar da matasa masu tasowa cewa shaye-shayen nan ba alkhairi bane na gaba ma da suka sha ta ina ya amfanar da su kaga da iya sa wannan a tsarin makarantu na primary school secondary school har zuwa tertiary institution ya zamanto cewa ana koyar da mutane ana fadakar da mutane mutane su gane cewa shaye-shayen nan ba shi bane hajiya akwai kuma wajen da yake sarkakiya a cikin tafiyan shaye-shayen nan shin kayan maye-mayen nan a Najeriya ake yin shi ko kuma da kasashen waje yake fitowa mutanen da suke shigo wani da su ya kamata gwamnati ta dakatar da abun nan tun daga boda
Nisa Yakubu Cungyan malami ne da ya yi shekaru da dama yana horarwa kan ayyukan da suka jibanci kiwon lafiya da zamantakewa.
Gwamnati ai ita ce mai kasa, ita ne mai dokoki. Domin Najeriya shine akwai dokoki amma ba a bin dokokin nan. In za a bi da kyau duk masu sai kwanan baya an kawo doka a Najeriya cewa duk wani barasan da bai kai lita 200 bai wuce lita 200 ba a daina sai da shi. Amma ba a daina ba. Ga su nan ko ina ana sayarwa kowanne shago masu shaguna sun daina sai da kayan abinci sun koma sai da irin wannan kayan kananan kwalabin kayan maye da kayan tada hankali so gwamnati tana da haƙi ta tabbatar cewa an bi dokan nan an aikatar da dokan nan domin mu samu zaman lafiya kasan nan
iyaye fa wani rawa za su taka wajen ganin ƴaƴan su sun kauce ma shan wayannan miyagun kayoyi
iyaye suna da muhimmanci sosai na fari ma domin su ne suke ma yara tarbiya a gida so ina so in roki iyaye na san muna da wahalan yanayi a kasan nan kowa yana fita neman abin da zai kawo don a ci a gidan nan amma ina roƙon iyayen mu samu lokaci mai kyau mu zama da ƴaƴan mu muna tarbiyyar da su muna ba su labarin rayuwar mu na da ana koya musu babun addini ana koya abin da abin al'adar mu mai kyau mai taimako ina ga zai dawo da hankulan yaran mu a cikin su
idan hukumomi a ce za su samar ma matasan na aiki kana ga za su bar wannan shaye-shaye
zai iya rage domin waɗansu da mun yi bici mun yi tadi da su sun ce rashin abin yi ne ya tura su ko da yake waɗansu duk da abin yi ma suna shiga shaye amma an samu abin yi in an samu abin yi da ya rike hankalin su tunanin su ba zai koma wurin shaye shaye ba tunanin su yana kan aikin da suke yi domin za su samu wani abu a ciki sai sa su fara tunanin a wani rana zan yi aure zan yi gida ya zan yi suka ga hankalin su ya dawo cikin su
To kowane irin kokari gwamnati ke yi kan kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun kwayoyi pharmacist King Jerry Bot masanin dabarun har hada magunguna ne kuma shugaban hukumar kula da magunguna a jihar Plateau.
Akwai machinery da ready an riga sa kasa saboda a tare masu shigar da kwayoyin nan da farko na biyu a tare wanda suna shaye-shaye a cikin gari saboda kin gani akwai wasu magungunan wanda mamu a asibitoci da wuraren aikin mu ba mu samuwa amma su suna samuwa ta yaya suke samuwa to akwai wanda ake kira su drug peddler wanda suke shigo da wadannan abubuwa su NDLEA ana kan aiki sosai na biyu duka a moto park masu kawo su waybill masu kawo su mene-mene duka ana kan duduba wadannan gefe don a tabbatar cewa duk wani maganin da ya shigo inda bai kamata ba sai a kama
yanzu kuma ga shawara kan maudu'in mu
sunana Abdullatif Abdulhamid shan wato kwayoyi wannan abu ne da ya zama ruwan dare kuma babban wato musiba ne da addu'a al'umma to kuma shi wanda yake shan kayan maye ko yake shan kwayoyi idan ya sha kansa zai buga idan ya sha zai ga kaman shi yana sama da kowa shi yasa musulunci ya hana mu ma mu sha duk abin da ya zama tuna wato na maye ko abin da yake bugar da kan mutum kan mutane zama mahaukata kan mutane zama to suna tafiya suna faduwa a kwata sannan yawanci masu shan wato kwayoyin nan ko ga miyagun abubuwan nan sukan ba irin abin da ba za su yi ba domin dai su samu kuɗi su sha za su iya kwace za su iya kashe mutum za su iya duk wani atrocities domin dai su ga cewa su sun samu kuɗin da za su sha wato wannan miyagu so wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malama kowa ya zamanto all hands must be on deck kowa a zauna a ga ya azawa wato magance wannan matsala sannan iyaye suna da responsibility su kula da abin da Allah ta'ala ya ba su bidace gaba ga game da iyaye su bar iyayensu a titi ya zamanto su suke ciyar da kansu su suke samu kansu duk abin da suka dama sannan a bar su da kowane aboki wannan ya kamata iyaye su zamanto up and doing su miƙe su tashi tsaye su zan cewa abin da Allah ta'ala ya ba su na yara amana ne kuma Allah ta'ala zai tambaye su daga da zarin su fara ganin wani differences wani abu na wato abin da ya sha bamban game da dan su to su fara bincika ko sun ga dan su ya fara kebance kansa su fara bincika me yake damun sa ko sun gansa da abokan ayin da bai dace ba su dace ba ko ba su saba ganin sa da su ba su fara koyi ne suna tambaya to su wane ne wane su wane ne wane ana bibiyan dakin sa ana bibiyan me yake yi da wannan za a iya magance malamai makarantu saboda yawanci yara sukan dade da malaman su a makaranta wasu makarantu yanzu musiban ya kai cewa secondary school yara suna shan kayan maye suna sukan zo da shi makaranta buranan naga wani video na wato agogo ne amma kuma shisha ne a ciki su dole ne makarantu su ma su sa ido su ga cewa duk wayannan abubuwan ba sa faruwa sanan malamai na makarantu su zamanto su ma ababan koyi wa daliban su ba zai dace ba a ga malami na karantar kuma shi ma yana shan kwaya
Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da waɗanda suka sada ni da ku. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Mu huta lafiya.